بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك حدام وأن سافيا تاء صبر ليا قوتا جمادى الأولى وهجرر منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبو ليا دلي هدو دتلاتين دعوكو كما سكنتي قبدا كراتم منالتا فانفطوات إلى السعادة لا متاشي كان قبه الكذب هكا ني طيب abin da yake nufi da qubhul kadhib wato munin ƙarya yayi mana magana amma kun ne gabata mun karanta at-tahalli bis-sidq mutun yi ado da gaskiya ya zama ita ce halinsa a kowane lokaci yau kuma abin da zai ga mana shine munin ƙarya yadda ƙarya take da muni duk wani mai hankali ko ba faɗa ba ya san ƙarya mummunan abu ce kuma babu dan adam din da yake sha'awarta ko yayi ko ai masa ita to yanin malamin ya fara da cewa al-kadhibu miftahun nifaqi wa asasuhu ita ƙarya ita ce mabudin wato kofar da take budewa mutum daga ya bude ta ba inda zashi sai munafinci kuma ita ce tushen munafinci inda mutum yana ƙarya to ba a rasa shi da wani abu dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alama ce ta munafiki wa huwa kuma ƙaryar nan dai min akhassi sifatil aradhili tana cikin mafi keɓantar siffofin ƙasƙantattun mutane idan dai mutum ƙasƙantacce ne to siffar da yafi keɓantuwa da ita ita ce ka same shi maƙaryaci ma'ana ba su cika musharaka da mutane a wasu abubuwan a ce wannan yana da wani hali sun haɗu halaye da yawa halin nan da ya fi kowanne zama keɓantuwa da makaskantar mutane mafiya wato waɗanda ba su da daraja a cikin al'umma to ita ce siffar ƙarya min al-khalqi daga cikin wato halittar Allah qala alayhi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ayatul munafiqi thalathun ayoyin munafikai ko alamar da ake gane munafiki da ita guda uku ne idza haddatha in yayi labari ya bude bakinsa yayi magana zai gaya ma wani kadhaba to sai ya ƙarya inda kaga mutum wanda maganarsa in ya bude baki ƙarya zai faɗa to wannan yana da alama daga cikin alamun munafikai wa idza wa'ada in yi alƙawari shi din da kansa ba wai ai alƙawari da shi ba shi din ya bude bakin shi nayi alƙawari zan yi kaza akhlafa to sai ya saba ba zai yi ba wa idza atumina in kuma aka amince da shi wannan wani ne ya amince da shi dama mutum ba buƙatar ya ce ya amince da kansa shi mene ko ba haka bane mutum yayi abin da shi za a amince da shi mutane su ce sun amince da wani to shi wannan in an amince masa khana sai yaudara an bashi aminci da ajiya ko ta dukiya ko ta amanar wani abu dai sai yaudara abin nan ya saba abin da aka tsara da shi to waɗannan alamomi guda uku akwai ƙarin na hudu a wata riwayar wa idza khasama fajara in yi husuma da mutum yanzu zai fajirci kaji yana dankara ashariya kuma yana shirin ya dauki makami to wannan su ne alamu da ake gane munafiki da su ko kuma a ce waɗannan alamu ne da ayyuka ne na munafikai malamai sun tattauna akan wannan hadisi akan cewa asali me hukuncin munafiki in mutum munafiki ne me shi musulmi ne munafiki ba a fassarar hausa nake tambayar mu ba kasa a fassarar hausa an ce mutum munafiki shine annamimi mutumin da zai dau zancen wannan kai wannan sai a ce wannan munafiki ne to wannan ba shi ake nufi da munafiki ba shi yasa ke bukatar mutum ya san me ake nufi da munafiki tukuna yawa imani a baki wannan shine munafiki asalin nafaqa shi sauki ji ana cewa nafaq shine rami da aka yi hanya ta ƙasa nafaqa an samu shi ne idan mutum aka ce nafaqa shine yayi munafinci asalin kalmar an dauko ta ne daga sunan ramin kurege haka yake a karkace lunguna lunguna ana ce musu nafiqa sunan ramin kurege kenan ka san kurege idan ya shiga ta nan kana tsammanin ta nan zai dawo kana so ka kama shi ko sai ta wani wurin daban saboda abinda kake tsammani a gunsa to shi ba haka yake ba shine asalin inda aka samu kalmar munafiki ina fatan fahimci abu yawa mutumin da abinda ke zuciyarsa daban abinda ke bakin sa daban to shine munafiki musamman na'am yana da me shi kuregen na'am yawa zai billewa amma zai huda ta sai ya fita maka ta nan wurin yawwa na sai ya fita to kaga wannan sifar duba wannan irin fasaha kenan da balaga ta larabci musamman kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce mutum munafiki ne to dama sifarsa kenan ku kuna tsammanin sa yana tare da ku saboda kullun zai zo ayi sallah da shi a tattauna ayi me to amma can kasa kuma ya zage suna hade da wasu mutanen a can za a tattauna yadda za a zo a rusa ku to waɗanda suke da wannan sifar ina ji na taɓa mana wannan bayanin ko lokacin tafsiri ne ba rawaccen ban da wannan cewa asalin lafazin asa wannan sunan ga wasu mutane sanannu a cikin al'umma da ana ce musu zindiƙai ne saboda suna bin littafin nan na mutanen Farisa wani tsohon littafi na Majusawa da wani mutum ya rubuta ya sa masa suna zind sunan littafi ne kasancewar da suka musulunta ko kuma daular musulunci ta fi ƙarfinsu suka zama a ƙarƙashin ta a tilas sai suka riƙa ɓoye waɗannan aƙidun nasu suna karanta zind littafin zind to sai ya zama in ana so a nasabta mutumin da ke karanta littafin zind yayi imani da shi alhali yana tare da musulmi a bayyane sai ake ce masa zindikai to daga nan ne suka zama zindiq ake ce mutum zindiki zindiki kuma dama abinda ake nufi da shi shine wanda addininsa a ɓoye daban addininsa a bayyane daban shine asalin kalmar zindiki to shine malamai suka rika itlaqin lafazin munafiki akan zindiki a shar'ance wannan almunafiq suna ne shar'i na shari'a musulunci ne yazo da shi yawa ya kwatanta shi da wannan kurege yadda yake kwana-kwanan nasa da dabarun sa to sai aka dauki wannan halin na mutanen da suke boye kafirci a zuciya alhali su zo cikin musulmi su nuna cewa suna tare da su a matsayin cewa su ne munafikai na fatan fahimci abu yawa don haka duk mutumin da yake kafiri ne a zuciyarsa amma mumini ne a bayyane yana tare da musulmi to wannan shi ake ce munafiki kuma hukuncinsa kafiri ne ba musulmi bane yawa to amma malamai sun kasa wannan munafinci kashi biyu kamar yadda suka kasa kafircin shi kansa kashi biyu ai an kasa kafirci kashi biyu ko akwai babba akwai karami akwai kuma shi ma munafinci akwai sai aka kasa shi ma akwai babba akwai karami hakanan fasikanci akwai babba akwai karami to menene karamin munafinci menene babban munafinci babban munafinci da ke fidda mutum daga musulunci shine wancan da muka faɗa mutum yazo ya nuna yana tare da musulmi a zuci kafiri ne amma a bayyane mumini ne a zuci fa kafiri baya son musulunci a zuciyarsa in ya samu hanyar da zai cuci addinin musulunci abin da yake so kenan kawai yana tare da musulmi da jikinsa saboda ya zauna lafiya wannan halin kuma kamar da taba ambata mana ba a same shi ba a tarihin musulunci sai bayan hijira sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya koma madina to a lokacin ne aka sami wato waɗanda suke irin waɗannan halaye, saboda musuluncin ya zo ya fi ƙarfin su, ba su da yadda za su yi da shi, ba za su iya yaƙarsa ba. Don haka sai suka nuna a zahiri suna tare da shi, amma a can cikin zuciyarsu ba sa tare da shi. To wannan kafirai ne, kuma su ake nufi da innal munafiqina fi darkil asfali minan nari, wato su munafiqai suna can layi na can ƙasa. Tinka wato sai an sa su ma, sannan a sa kafirai da suka zo suka bayyana cewa su kafirai ne a cikin wuta. To Allah tsare mu. To wannan shine kafirci, a munafinci babba. Munafinci karami wanda shine wanda musulunci ko qur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani aiki a matsayin munafinci, amma kuma ba munafinci ne babba da ke kai mutum zuwa ga wato kafirci ba. To sai a ce wannan aikin sunansa munafinci, amma kuma ba kafirci ba ne, ƙaramin munafinci ne. Saboda me? Saboda an samu wani dalili da ya nuna cewa mai wannan aikin an kira shi da sunan imani. Ina fata mun fahimci abin nan. Kamar yadda a kashin kashe-kashen kafirci da aka ce kashi biyu ne, akwai kafirci ƙarami, akwai babba, ai sunan kafircin ne ya zo cewa kada ku yi kaza saboda shi kafirci ne. Amma kuma sai aka samu a wani wurin an ambaci masu wannan laifin an kira su muminai, to sai malamai suka ce a'a, Allah ba zai tuka da warware ba, tunda an kira sunan aikin kafirci, sannan kuma masu aikin an kira su da sunan imani, to wannan ya nuna wannan kafircin karami ne, ba babba bane, ba kafirci ne da ke sa su wato a fitar da su daga addini ba. Mun fahimci wannan? Na sha ba mu wannan misalin. Akwai abubuwa da dama, kamar da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, ko zagin musulmi fasikanci ne, ya karsa kuma yaqa ba kisa ba. Akwai bambanci tsakanin qital da qatl. Qital shine ka yaki mutum ku yi fada, qatl kuma shine ka sa bakami ka kashe shi. To qitaluhu din yace ka yaki dan uwanka musulmi, sai yace kufrun, kafirci ne, ka yaƙe shi. Kaga kenan, kamar ka ce idan ka ga mutane su biyu a waje nan, wani ya zara makaminsa ya kai ma ɗayan, wani ya kai wa ɗayan, sai a ce mai sun yi kafirci. To amma sun zama waɗanda ba musulmi ba, yawwa. Saboda me? Saboda a cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ɓangarorin nan guda biyu da suka yaƙi junansu, ya kira su muminai. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, kaga ya ce musu iqtatalu sun yi fada, amma kuma ya ce musu muminai ne su, kuma ai sulhu tsakanin su. Har a ƙarshe yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Na san kun sha jin wannan abun nan, amma ina fada sa ne don in bada misali akan shi kansa munafinci, shi ma a haka ne. To wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda ya fada shi yasa yace ayatul munafiqi, ashe munafinci ne karami. Idan mutum yayi ƙarya ba za ka ce masa kai munafiki ne kafiri ba, irin waɗancan munafikan irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, mun gane? Yawwa. Amma munafinci ne karami wanda baya sa mutum ya zama ya fita daga addinin musulunci, amma kuma alama ce ta waɗancan munafikai din manya, domin aikin su kenan. Ina fata mun gane wannan. Yawwa. Saboda wannan yana taimaka mutum ya fahimci yadda nasoshi suke, kada ya ga wani aiki wani ya aikata kuma ya dora masa kafirci a kai. Dai waɗannan abubuwa guda uku kenan. Idan mutum ya magana ya ƙarya, idan mutum ya yi alƙawari da kansa ya saba, ko idan an amince masa wato yayi yaudara. Wa ma akhraja adama, mu ci gaba da littafin. Yace babu abin da ya fitar da adama da Hawwa min aljannati, daga aljanna, illa bi sababi kadhibi iblis alaihima, sai saboda sababin ƙaryar da iblis ya musu. Haka ne ko ba haka ba? Iblis ne zai musu ƙarya, har da rantsuwa a ƙaryar nan. Gashi nan qala subhanahu wa ta'ala an iblis, Allah yana gaya mana dangane da iblis, wa qasamahuma, ya musu rantsuwa ya ce wallahi tallahi inni lakuma la minan nasihina, wallahi nasiha na zo muku. Kun ga wannan mai yaudara ce, ya yaudari Adam da Hawwa, an ce musu ga bishiya nan kada ku ci duk abin da kuka samu a cikin aljanna aljanna fa mai dadin nan komai ku ci amma ga wani abu nan wannan bishiyar kar ku taba ta kawai sai ya labako ya zo musu yace ai ku ba ku sani ba dalilin da yasa Allah ya hana ku ci wannan shine wannan dadin da kuke ciki in kuka ci wannan bishiyar to ba za ku fita daga cikin sa ba za ku dawwama a ciki kuna so ku dawwama anan kar ku fita ku ce eh so muke mu dawwama sai ce to ku je ku ci ba komai kawai dama dan baya so ku fitan ne ai dan baya so idan ku dawwama a ciki shi yasa ya ga muku wannan ba kawai ba abin da zai faru ba komai kuma ya rantsa yace wallahi nasiha na zo muku akwai makarisin da kai wannan suna ci ku Allah madaukaki ya musu wannan ukuba abin da ya lullube musu suturar su aka cire suka zama suna ganin tsiraicin juna aka fidda su daga kuma wato aljanna din suka dawo duniya maimakon su dauki abu su yage abin da suke so na ɗayan itace su ci sai ya zama sai sun yi aiki sai an yi noma sannan a ci abinci wannan azaba ce ko ba azaba ba yawa da ba a fito ba da yanzu ana can kawai kowa yana morewarsa yana cin abin da ya samu a aljanna to kun ga sharrin ƙarya kenan yawa ƙaryar farko da aka yi a duniya ita ce wannan shine wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin wa qad ja'ala ahlul ilmi halahu aswa min halil baha'imi malamai sun sanya halin makaryaci mutumin da yake makaryaci ne aikin sa kullun ya ƙarya to malamai sun sanya halinsa yafi muni fiye da halin munafi abin nan halin dabba dabba tafi mai ƙarya alheri agun malamai dabba dai wannan to agun malamai gwanda dabba da makaryaci la ilaha illallah yace kana shaykhul islam yana nufin ibn taymiya yace al kadhib shi makaryaci aswa'u halan min al bahimati al ajma'a al ajma'i kai saboda an sa alif da lam ko yace al kadhib shi makaryaci aswa'u halan halinsa yafi muni min daga al bahimati al ajma'i wato dabbar da bata magana dama ana cewa dabba na shagaya mana dabba ana ce mata bahima daga albuhumu albuhumu shine mutumin da ko abin da baya iya magana haka yake dum ba zai ce ma komai ba yawa al ajma shine shi ma kuma ma'anarsa shine marar magana shi yasa aka ce wa mutumin da ba balarabe ba ake ce masa ba ajami saboda mai babu babu yare a duniya da zaka yi bayani yadda kake so ka faɗi duk abin da kake so irin larabci to duk wanda da ba balarabe ba sai a ce masa wannan ba ajami ne ba saboda wai baya magana ba amma shi amma saboda yarensa bai kai larabci wato daraja da iya bayani ba shi yasa ake ce wa mutane ajam to jam'i ne na al ajma jam'in sa shine al ajma dabbar da take siffarta ita ce bata magana asalin wannan maganar da malam ya ciro yanzu nan na tambaye ku menene wajihin taya aka gane taya ibnu taymiya ya gano cewa makaryaci gwanda dabba da shi kaga bai bayyana mana sababin ba ko yawa to shi na bincika inda shi wannan malam mai littafin ya samo magana ta ibnu taymiya magana tasa tana da tsoho ga inda na dauko mai ita kuma naga akwai abubuwa masu amfani a ciki banda wannan da ya faɗa dama shi tsarin ibnu taymiya kenan don hala kaga maganar sa baka samu in ka tashi kwafa ma ka dauko wani abu da zai ma amfani sai kaga sai dai ka dauke littafin gaba daya saboda komai mai fa'ida ne da na koma inda yake maganar zan karanto mana daga nawa ne na kofo shi yana cewa as-sidqu ita gaskiya asasul hasanati ita ce tushen kyawawan ayyuka duk kyawawan ayyuka da sallah azumi zakka da kyautata makotaka kyau girmama iyaye zamantakewa mai kyau halaye na kirki duk waɗannan asasun su shine gaskiya da take cikin zuciyar mutum ma'ana mutum in mai gaskiya ne to Allah madaukaki zai sa shi akan irin wannan ayyuka na ƙwarai wajima'uha ita ce kuma matattarar ayyukan kirki ita gaskiya wal kadhibu ƙarya kuwa asasu sayyi'ati ita ce tushen miyagun ayyuka duk miyagun ayyuka da zamba cikin aminci da yaudara da zage-zage da menene da sata da zinar da komai da duk abubuwa marasa kyau, to su kuma tushen su, uwar su kuma uban su ita ce ƙarya. Wa nizamuha, da kuma abin da ya tsara su ya kintsa su, ma'ana ƙarya ce ta kintsa duk waɗannan abubuwa ɗin. Ga abin da yake nufi, sai ya ce wa yabharu zalika min wujuhi, wannan abin zai bayyana ka ganshi ta fuskoki, ya kawo fuskoki sun kai bakwai. To a cikin fuska kwaya ɗaya ne, a cikin wani layi ɗaya kawai malamin ya ɗauko mana waccan magana. Me yake cewa? Yace fuskar farko da za a gane munin ƙarya, a gane kuma kyawun gaskiya shine, sai ce innal insana, ko annal insana, huwa hayyun natiqun, shi ɗan adam, mutum da kake ganinsa rayayye ne mai furuci mai magana. Dama malaman mantiki, ai mun san mantiki, ko muna ji ana cewa akwai wani ilimi sunansa mantiki, abinda yake koyar da kai shine yadda zaka iya magana, kai amfani da harshenka ka faɗi abubuwa daban-daban, kai fice a wajensa da ka'idoji nasa. Ilimi ne dai kamar da Ibn Taymiyyah ke cewa ba shi da amfani ga mutumin da yake zakiyi ne, in mutum yana da kwakwalwa ma ba yace ba ya bukatarsa. Kuma ana shi aka yi amfani da shi, aka shigo da harkar tawili da kauce ma'anonin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala, musamman a babin sunayen Allah da sifofi, kyala wannan zancen. Amma mantiki, abinda da yake magana a nan shi ne, malaman mantiki suna kasa a halittar Allah kashi biyu. In an ce hayawan, asali hayawan ana nufin abinda yake mai rai. Kaga mu a gunmu in an ce hayawan me ake nufi? Dabbobi, ko yawwa. To asali a gun malaman mantiki in aka ce hayawan shine kamar da malaman sciences suke cewa duk abu mai rai, living thing, ko shine hayawan, abin da yake da rai, daga hayyu ne, abin da yake alhayyu, mai rai, yawwa. To sai suka kasa waɗannan alhayyu, waɗanda suke hayawan din, abubuwa masu rai, sai suka kasa su kashi biyu. Suka ce akwai hayawanun natiqun, dabba mai rai wadda take magana, shine dan adam shi kadai. Akwai kuma mai rai da baya magana, sai aka sa masa suna albahimatu, mun gane, yawwa, saboda baya iya magana, dama daga nan ne aka bashi wannan sunan albahima, aka kiranta wato dabba. Ma'ana ashe dabbobi, ko ace dai saboda ka girmama dan adam ka rika cewa masu rai sun kasu kashi biyu, ko mai rai mai magana da mai rai marar magana. To ita Ibn Taymiyyah ke so mu fahimta, yawwa, sai ce shi dan adam shine wannan mai ran kuma mai magana, ai mun fahimci zuwa nan, ko yawwa. Sai ce fal wasful muqawwimu lahu, ashe siffar da take sa masa kima, da za ta kimanta shi a gane kimarsa ta hanyar wannan sifa din, al fasilu lahu, wadda take bambance shi min ghairihi, daga wanda ba shi ba, minad dawabi, daga dabbobi, menene huwa al mantiqu, ita ce maganar da yake yi. Haka ne, in ka zo ka sa ga rago ga mutum wajen gani, wannan yana gani, wannan yana gani, ko wannan yana tafiya, wannan yana tafiya, wannan yana numfashi, wannan yana numfashi, amma wannan yana magana, wannan baya magana, shine babban bambanci. Da kuma hankali, wannan yana da hankali, wannan ba shi da hankali. To babban bambancin da aka bambance dan adam da shi daga dabba, dama me, shine magana. Ina fatan fahimci abu. Sai ke cewa to tunda ko haka ne, wal mantiqu, shi ko ita ko magana kashi biyu ce, duk magana duniya iri biyu ce, khabarun wa insha'u. Zai ka tambaye wanda suka karanta balaga, an koya musu wannan, ko yawwa, akwai khabar, akwai insha'i. Khabar shine, sai yake cewa wal khabaru, in an ce khabar shine labari, ka fidda magana daga kanka ka ce ai kuwa Muhammadu qa'imun, Muhammadu a tsaye yake, gashi nan kuna ganin sa, yana baku labari akan sa. Insha'i ko shine ko kai tambaya ka ce akwai kaza kuwa, dama da'iman duk inda kaga mutun yana magana, ko dai shine ya fito da ilimin daga gunsa, ko kuma nema yake a gaya masa. Haka ne ko ba haka ba? Yawwa, to shine sai yake cewa khabarun wa insha'u. Sai ce wal khabaru, shi ko labari, sihhatuhu, ingancin sa ana gane shi ne bisidiki ta hanyar gaskiya ko in dai mutun zai bude baki ya magana to ta inda ake gane ingancin wannan magana tasa shine in ya faɗi gaskiya wa fasaduhu bacin wannan maganar kuwa bilme bil kadhibi shine kishiyar sidika mana in magana batacciya ce marar kyau shine a samu mai ita ƙarya shara sai ya ce fal kadhibu don haka ashe in muka lura da wannan zamu ga cewa maƙaryaci aswa'u halan min al bahimati al ajma'i to kun ga inda ya gutsuro mana zancen asalin inda layin jerin maganar kenan amma malamin ya kawo mana wannan saboda kawai shi so yake kwatanta mana cewa maƙaryaci gwanda dabba da shi to amma asalin zancen kun ji yadda ibnu timiya ya koro zancen sa ina fatan mu gane wannan ma'ana dan adam kimar sa dama tsakanin sa da dabba da ta bambance shi ita ce magana magana kuma ana gane mai kyanta ta hanyar gaskiya ana gane mummunata ta hanyar mai ƙarya yawa to idan ya zama mutum maƙaryaci ne ashe kenan ya dabba ta dara shi don me ita ba ta yi magana ba ma ballantana ta yi laifi mun gane abu to wannan shine asalin abu shi yasa dabba tafi wato mutumin da yake makaryaci domin ita ba ta yi maganar ba ma ballantana a kama ta da wato laifi sai ce wal kalamul khabariyu akwai ta fa'idar a cikin zancen mu ci gaba mu karasa shi yasa na dauko mana shi baki daya yace al kalamul khabari labari ko maganar da take magana ka da take asalinta labari ne huwa al mumayyizu lil insani shike bambance dan adam wa huwa aslul kalam al insha'i al kalam al khabari magana in ta labari ce ita ce asali insha'i far'i ne mun gane wannan in insha'i abinda zaka yi na tambaya da wasu al'amura daban a cikin magana su wato far'i ne reshe ne na asalin magana wanda take ita ce labari labari shine asali a gundan adam ya fadi abinda ya fahimta shi ake jira aji yayi ta'abiri an ma fi nafsihi ya bude baki ya ce ni ko kaza ne to a wannan shine asalin dan adam anan ake gane ina mutum yake in ba a tambaye ka ba misali ka bude bakin ka ka fadi wani labari to anan ake gane kimar ka in ka fadi gaskiya kai mutum ne in ka fadi ƙarya to dabba ta fi ka saboda ita ba a dora mata ma taklifi ba ballantana ta yi magana ballantana a ga cewa gaskiya ce ko ƙarya ballantana a ga laifinta ballantana a yi mata azaba ballantana ta shiga wuta mun fahimci wannan yawa to shine sai ke cewa fa innahu shi al-kalamul khabari mazharul ilmi shine abin da ke nuna ilimi ta nan ake gane ilimin mutum wal insha'u mazharul amali shi kuma bangaren aiki ne sai ce wal ilmu mutaqaddimun ala al amali shi ko ilimi yafi aiki shi yasa khabar yafi insha'i ina fata kuna fahimtar zancen yadda yake sai yake cewa wa mujibul lahu ilimi shike haifar da aiki ko ashe ilimi yafi aiki duk mutumin da zai aiki babu ilimi gwanda bai ba amma idan mutum yana da ilimi to zai yi aikin da yake mai kyau aiki mai tsafta aiki mai ikhlasi aiki mai kyautatawa a cikin sa da neman yardar Allah saboda akwai ilimi ina fatan fahimci abin haka babu inda jahilci zaka same shi yana da alheri babu duk abu zaka samu da dan alherin sa wata ran da wani abu amma banda jahilci jahilci matsala sai gaba ɗayan sa daga farkon sa har ƙarshe sai kai kokari ka fita shine sai yake cewa fal kadhibu dan haka shi maƙaryaci lam yakfihi annahu suliba haqiqatul insani shi maƙaryaci ba wai kawai ya ishe shi cewa an cire masa haqiqat dan adamtaka ba dan adamtaka ta fita daga gun maƙaryaci ba dan adam bane ma kamar matsayin su daya da dabba kai dabba ta fi shi aka ga fita daga dan adamtaka kenan yawa to ba kawai wannan aka yi masa ba hatta qalabaha ila ziddiha kai sai da ma ya juya ta aka juya masa dan adamtakar ta zama ba dan adam ba ma'ana ya juya zuwa ga kishiyar dan adamtaka me kishiyar dan adam dabba yawa ya koma dabba yace wali hadha qila dan haka ne ma akwai wasu maganganu masu tsada guda uku da malamai suka faɗa ko hudu ya kamata a ce da sai an biya sai mutum ya biya a gaya masa wannan magana malamai suke cewa ibnu jami'a ke cewa shi yasa ake cewa la muru atali kadhubi lalibai ilimi na so su rubuta wannan saboda su haddace wa'azi ne babba a ciki la muru'ata likadhubin, babu mutunci ga makaryaci. Inda mutum makaryaci ne, to ba za ka samu mutunci tare da shi ba. Kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba? Kalmomi ne, in aka gaya maka su za ka ji ba yadda za ka karyata su. Shi yasa na ce maka masu tsada din. La muru'ata likadhubin, inda mutum makaryaci ne to babu mutunci tare da shi. Wala rahata lihasudin, babu hutu ga mahasadi, mai hasada har abada ba zai huta ba. Ko zai huta? Domin kullum yana ganin wane ya ci gaba, wane ya ci gaba, to ina zai samu dama ya toshe wannan nan kada ya ci gaba? Akwai hutu a gunsa? Allah ko yana sa mutane kullum suna ci gaba, ashe ku shi ba zai huta ba? Zai bincika shi ko baya son ya ga kaza, alherin wane baya so, alherin wane baya so, ashe ba shi da hutu? Wannan haka take ko ba haka take ba? To na gaba shine sai suke cewa wala ikha'a limuluki, babu ɗan uwantaka ga mai sarauta. Inda mutum masarauci ne, ma'ana mai mulki ne shi, yana da gwamnati a hannu, to ba zancen ɗan uwantaka tsakaninsa da ɗan uwansa hatta na jini. Haka ne ko ba haka ba shi ma? Ma'ana duk yadda kake kusa da mai mulki, to ba ruwansa abotarsa shine maslahar mulkinsa ta ci gaba. In ba haka ba za ku bata da shi. Kana sa kafa cikin harkarsa, kowa ya kai zai kau da kai gefe, musamman ka nuna so kake yi. Haka ne ko ba haka ba? Ku duba sarautar da ake gadanta musamman, za ku ga wannan zai fi bayyana ko? Yawwa, tsakanin wannan da mai wanda ke kai da ƴan uwansa na jini, wani uwa ɗaya uba ɗaya, amma shi ne mai ƙulla wancan ya ƙulla wancan ya ƙulla wancan, saboda mai ɗan uwan nasa ya kau shi ya samu. Don haka babu ƴan uwantaka ga mai mulki. Shi abin da suke nufi. Haka wannan zancen shi ma gaskiya ne? Tayyib. To na ƙarshe sai ya ce wala su'dada libakhilin, makaryaci baya shugabanci, amma marowaci baya shugabanci. In dai mutum marowaci ne, to shi ma ba shi ba mulki, ko ya samu ko ba zai ji daɗin gudanar da shi ba. Duk da nan ba su'dad yana da bambanci da mulki. Shugabanci, jagorancin al'umma, ya zama kai jagora ne a cikinsu, ko mulki ne ko ba mulki ba, alal aƙalla dai ana ganin girmanka. To wannan ba a samun sa idan mutum marowaci ne shi. Wannan shi ma haka ne ko ba haka ba? To waɗannan kalmomi su ne abin da Ibn Taymiyyah ke faɗi, ya ce don haka aka faɗi waɗannan kalmomi. Mun riƙe su? La muru'ata likadhubin, wala rahata lihasudin, wala ikha'a limulukin, wala su'dada. Su'dada haka ake cewa, su'dada. Ka sa sinu sai ka sa wawun, ka sa alifun akan wawun ɗin. Yawwa, sai kuma dalin guda biyu, su'dada libakhilin, ga marowaci. Babu jagoranci da shugabanci ga mutumin da yake marowaci. To shine sai Ibn Taymiyyah ci gaba yake cewa fa innal muru'ata, ai ita kalmar muru'a, mai muru'a mutunci ko? Ai an samo kalmar muru'a ne minal mar'i, daga lafazin almar'u, ko a ce masdar ɗin almar'u ita ce muru'a a larabci kenan. Ai kun ga mu ma a hausance me yasa, me ma'anar mutunci an samo ta daga ina? Daga mutum. Ma'ana mutum mai mutunci shine mutumin da ya siffantu da halaye irin na mutum, mutumin da yake za a kira shi mutum. Ashe kenan wanda duk ya rasa muru'a to ba mutum bane. Tunda aka ce kuma la muru'ata likadhubin, in aka samu mutum makaryaci ne to ya fita daga cikin mutane, ya zama wani abu dabba, wancan zancen ashe ya tabbata. Ina fata mun fahimci abu. Yawwa, to shine sai kuma ya ci gaba yake cewa kama annal insaniyata masdarul insan, kamar yadda wato dan adamtaka da ake ce mai insan ita ce masdar din al insanu. Insanu lafazi ne da aka samu shi daga al insaniya. Da fatan mun gane wannan. Sai ya ce athani, abu na biyu da ke bambance dan adam mai gaskiya da makaryaci, da mai ƙarya, ko kuma siffar gaskiya ta fifita akan siffar ƙarya, yace anna sifatal mumayyizata bainan nabiyyi wal mutanabbi huwa as-sidq wal kadhib. Yace domin siffar da take bambance tsakanin annabi na gaske da kuma mutanabbi, in an ce mutanabbi shine mai da'awar annabci, mutumin da ba annabi ba yace shi annabi ne. Yawwa, mutumin da ba annabi ba yace shi annabi ne. Yace fa inna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine as-sadiqul aminu, kuma Allah sai bashi wannan siffar makiyansa da ba sa san sa suka yadda da wannan sunan dangane da shi tun kafin ya zama annabi. Kun ga wannan abu? Akwai wani darasi babba a ciki da Allah madaukaki ya share wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fage na sakon da zai zo wa mutane da shi, sai ya bashi siffar da duk wanda ke da ita, to ba dai a ce ya zo da wani sako kuma ya zama sakon nan ba haka yake ba, sai da ya bari mutanen sun gama ittifaki cewa sunansa al-aminu, saboda aminci, kuma as-sadiqu, mai yawan gaskiya, mai gaskiya, to sannan aka aiko shi. Kaga kuma shi kuma wanda ba shi ba fa, misali Musailima, menene ma lakabin sa? Musailimatu mai al-kazzab, ku duba ku gani, saboda mai babbar da'awar da ya ita ce ya dangana wa Allah cewa ya aiko shi, ya ba shi sako, alhali Allah bai aiko shi ba. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa kama qala ta'ala, kamar da Allah madauki ya faɗa, faman azlamu mimman kadhaba ala Allah, wane ne yafi zalunci? Ai la ahada azlam, babu mutumin da yafi zalunci irin mutumin da yake yayi ƙarya wa Allah. Ma'ana in an ce kadhaba ala Allah, ka faɗi abu kace Allah ne yace, kamar Musailima da yazo mutane me cewa Allah ne ya turo shi a matsayin annabi. Ba na taba ba mu kisar sa da Amr ibn al-As ba, da yaga Amr ibn al-As yace an ce kai daga Makka kake, ko yace daga Makka nake, daga Madina kai, shi kuma yana Najd, sai yake cewa ina annabin kudin nan, yau me aka saukar masa? Sai ce yau an saukar masa wata sura karama amma mai fa'ida, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ita ita kenan, shi ita kenan, yace to ni ma jiya da daren nan an saukar min da irin ta, kun ga mun kare shi. Sai ya karanto wani abu, ya wabaru ya wabar, wai shi ma zai mai wadda take karewa da ra'u, wabar mai wazanin saji'i, wabar wata dabba ne kasa da kamar kurege, yawa, ya wabaru ya wabaru, innama anta udhnani wa sadr, wai kai ba komai bane, ya kai wabar ai ba komai bane, sai udhnani, kunne ne guda biyu, saboda yana da manyan kunnuwa shi wabar din, wato wai kunne ne guda biyu kawai wa sadr, yawa, sauran abin da ke jikinka kuma shi mai dai ba rike abin da ya faɗa ba. To da ya karanta wannan, shine Amr ibn al-As ya ce masa, kai Musailima, yake ce da shi, ni na san kai ka san cewa ni na san ƙarya kake, ma'ana kai din ni na tabbata a zuciyarka ka san cewa ni na tabbata ƙarya kake, wannan magana ta ka ƙarya ce. To a lokacin shine ya tafi ya kyale shi, yawa, to kaga abin da ke bambanta annabi da kuma wanda yake mutanabbi shine wannan mai gaskiya ne, wancan kuma makarici ne, shine Allah madauki yake cewa faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi, kuma ya ƙaryata gaskiya, lamma ja'a ay iz ja'a, yayin da ta zo masa, alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin, ashe ba a jahannama makoma matabbatar kafirai yake ba? Na'am, lalle haka ne. Sai kuma yace wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, amma wanda yazo da gaskiya, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, kuma ya gaskata ta, kaga yazo da gaskiya, da'awarsa ta annabci, da'awa ce ta gaske, Allah ne ya turo shi, wa saddaqa bihi, kuma ya gaskata abinda aka gaya masa a cikin littafin na annabawan da suka zo gabanin sa, su ma da gaske sun zo daga Allah, duk ya gaskata, ulaika humul muttaqun, to waɗannan sune masu bin dokokin Allah, masu tsoron sa. Abu na uku kuma iyanan zan tsaya, ba lalle sai mun kawo sauran abin da malamin ya kawo ba, anna sifata al-fariqata bainal mu'mini wal munafiqi huwa as-sidq, cewa siffar da take bambancewa tsakanin mu'mini da kuma munafiqi ita ce me? Gaskiya. Wannan mai gaskiya ne, wannan kuma a zuciyarsa ƙarya yake yi, don haka mutum yake yayi ƙarya, babu abin da ke lalata rayuwar mutum irin ƙarya. Mu koma littafin mu dake hannunku, magana Ibn Taymiyyah ta ƙari. Na'am. Da dabba, eh. Na'am.
Tsakanin bambanci
tsakanin
mutum
da
dabba.
Gaskiya ne. Gaskiya ce. Ai da ma ƙarinta, ai da ma da ilimi da hankali da maganar. duk waɗannan ka tattara su suna komawa ga abu ɗaya cewa ta hanyar maganan nan ake samun ilimi ko ba haka bane yawa kuma daga nan ake samun hankali shi ma yana da alaka da hanyar harkar magana don haka an ka ce haywanun natiq annatiqu ba'dal ilmi li'annahu la yatakallamu illa bima alima ko ba haka bane yawa don haka da ilimin da maganar da kuma hankalin tara su gefe guda su ne bambanci tsakanin dabba da dan adam wannan magana ta ta'alimi gaskiya ce duk siffar da dabba take da dan adam ke da ita zaka ga dabba ma tana da ita shi yasa da hakuri da kyauta da tausayi duk zaka samu a gun wasu dabbobi yawa musamman shi yasa zaka ga wani ibnu qayyim akwai wata magana da yake dangane da yayi wata magana da zata nuna maka wato rashin muhimmancin abin da ya shafi biyan bukata ta dan adam wannan ta tsakanin namiji da mace yake cewa wannan abun fa babu wata dabba da bata yi ko ba haka bane duk dabbar duniya akwai da take ma kurukuru kuna gani a bakin titi a waje yace wannan abun baya cikin abin da ya kamata dan adam ya halaka kansa a kansa yaje yayi abin da aka haramta masa saboda kawai ya biya bukatar sa yayi wani dabbancin da dabbobi ma suna yin sa na ba da mafi ji abu shine har yake cewa wasu malamai ba daidai ne wannan abun ba har suna jin su a ce su yi aure ma suna saduwa da iyali kamar sun yi daidai da kowa da kowa ya kamata su tsara sauran yan adam da sauran dabbobi ba ruwansu da wannan harka din haka dai wannan kuma ba ta saba wa sunna ne ko ba haka bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa yayi aure ya zauna da mata yawa amma abin da yake nufi shine wato wai yana barin abin da yake koda halal ne shi li kathratish shuraka fihi saboda abokan tarayya sun yawa a ciki kazan tattayewa a ce jaki ma yana yi wai alade yana yi wai sai ka ji kai ma kana so kai ce shi kawai sai ji yana kyamar wannan abu to wannan dai ba daidai bane yawa eh wannan madama masu harkar sufaye su zaka ji suna fadin wani tare da cewa kuma aboye ai suna zuwa suna yin barna iri tayi sai shi mu koma littafi sai ke cewa wa huwa mutadamminu li fasadil ma'ashi wal ma'ad ita ƙarya ta kunshi lalacewar rayuwar duniya da kuma ta lahira inda mutum makaryaci ne to rayuwarsa ta duniya da ta lahira tana lalacewa qala ibnul qayyim yana fadi kullu amalin fasidin zahirin aw batinin duk wani aiki marar kyau batacce ko a bayyane yake ko a boye faman sha'uhul kadhib to asalin sa ƙarya ne ba ya faɗa mana dama asalin ibn tamiya can ba ya gaya mana wannan maganar ba cewa asalin miyagun ayyuka daga ƙarya suke yawa to shi ma nan ibn tamiya ibn qayyim ɗalibi yake maimaita wannan zance sai yake cewa wallahu ta'ala yu'aqibul kadhab Allah yana uquba ga makaryaci bi an yuq'idahu ta hanyar cewa wato Allah ya ne masa uquba ta hanyar ya zaunar da shi yaddan ya tabbatar da shi gude ba zai iya motsi ya je amfani kansa ba shine ma'anan an yuqidahu yawa kamar yadda shedan yake gaya wa Allah madaukaki la'aqudannahum ko la'aqudannahum siratakal mustaqim zan zaunar da su ba za su bi hanyar ka wato wannan miƙaƙiyar nan ba in duk wanda ya tashi ya zabura zai bi hanya sai in dakirar da shi in zaunar da shi ya zauna ba zai bi wannan hanyar ba in ji shedan yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake faɗa nan a ukubar da Allah zai wa makaryaci a duniya ita ce ka ganshi Allah ya zaunar da shi ba zai iya taimakon kansa ya amfani kansa ba yawa wa yusabbituhu ya dakirar da shi tathbitu shine a dakirar da mutum ya kasa motsi ya zauna an da hana shi an masalihihi wa manafi'ihi ba zai iya samun maslahar sa ta duniya ba wala ta lahira haka nan duk wani abu da zai amfane shi duniya da lahira sai kaga ba zai iya samu ba makaryaci kenan ya zauna shine kasala shine roko shine rashin mutunci da kaskanci da komai dai saboda mai ƙarya ta hana shi yayi amfani kansa Allah madaukaki haka zai masa uquba a nan duniya haka a lahira kuma ya sashi auta yace wayusibu sadiqa shi ko mai gaskiya Allah zai bashi lada shine yusib ya bashi sakamako bi an yuwaffiqahu sai bashi gamdakatar da tawfiki للقيام بمصالح دنياه واخرته sai ya zama cewa ya tsayu ga dukkan aikata wato duk abin da ke maslahar sa ce ta duniya da kuma ta lahira famastujlibat masalihud dunya ba a taba samu istijlabi shine ka samu ka kamo abu ka jawo shi zuwa gare ka ma'ana ba a taba samun masalihud dunya wal akhirah maslahohi na duniya da lahira ba bi mithli sidiqi irin a samu su ta hanyar gaskiya ma'ana ba abinda zai ma amfani a duniyar nan irin ya zama ta hanyar gaskiya ne ka samu duk wata maslaha taka ta duniya da ta lahira ta hanyar fadin gaskiya da aikata gaskiya mu'amala ta gaskiya wala mafasidaha haka nan ba a taba samun barnar duniya wa madaraha da cutarwa ta duniya da ta lahira ba bi mithli al-kadhibi da irin abinda za a samu in ta hanyar ƙarya ce ma'ana mafi yawan barnar da za a samu mutane su aikata a duniya da lahira su rasa maslaha su ita ce ta hanyar yin ƙarya don haka mutum ya guji ƙarya kuma kamar da muke magana wancan mako cewa ya kamata mutum musulmi ya ji a zuciyarsa babu wani dan adam da ya kai kimar da ya isa har kai masa ƙarya ka dauki cewa duk dan adam kowaye ka tsaya a gaban sa matukar abin da zai ma shine ya raba ka da rayuwarka ko ba haka bane to kada ka ji tsoro a gaban sa ka ga masa abin da yake daidai shine kaza abin da yake ba daidai ba shine kaza abin da ke zuciyar nan taka ka fade shi kada ya zama cewa wai ga wani ko kunyar sa kake ji ko makamancin wani ka kasa fadin gaskiya akwai abin da yake maslaha ko ta da'awa ko ta menene ka jinkirta fadin wani abu wannan daban amma a ce wai dan adam kake tsoro zai maka azaba ka fadi abin da yake ƙarya a zuciyarka baka yadda da shi baka fada wannan kada ya zama haka yana cutar da mutum yace walau lam ya'tika min mafasidil kadhibi kai koda a ce daga cikin abubuwa marasa kyau da barnar ƙarya barnar da ƙarya take jawowa koda babu wanda yazo maka illa annahu yahrimuka min darajati siddiqiyyati kawai sai dai idan abinda ƙarya ta yi maka shine ta cire maka samun zama siddiqi ko wannan ta yi maka fil akhirati alahira a ce ba a sa ka cikin siddiqai ba yace wallahi lakafa bihi mafsadatan wannan ta isa barna a ce ta cire maka damar ka zama tare da siddiqai to wannan cutar ta isa ita kadai fa inna darajata siddiqiyyati domin kuwa darajar siddiqiyya a ce kai siddiqi ne la yanaluha kadhibun albattata mutumin da yake makaryaci to baya samun ta shine albattata kuma kwata-kwata da qattu da albatta ma'ana su daya yawa ma'ana makaryaci baya samun darajar siddiqiyya ba dama a ce gashi ga su Abubakar an hada su waɗannan sune siddiqai da makamantan su yawa yace fajanib dan haka ina horanka ya kai mai karatu ka nisanci shine janib kalmar janib tana da ma'anoni guda biyu ma'anar sashi bangaren ka jamb yawwa janibuhu gefen sa ko yawwa akwai kuma janib nisanta shi yasa ake ce ma janaba janaba saboda tana nisanta ka daga tsarki mun gane yawwa yawwa ta tajafa junubuhum wannan na gefe kenan gefen jikin su ma'ana sashen jikin su ta tajafa yana nisanta anil madaji'i daga makwanci suna tashi suna sallar dare kaga kenan kirjin su baya kan gado wannan zancen jambu na gefe ake nufi amma wancan kuma da wannan in an ce janaba ana nufin nisanta saboda mutum ya shiga halin janaba ya nisanta daga tsarki daga kuma ibada to nan fajanib yawa fi'lu amrin ne fajanib kai mai karatu ka nisanci alkaziba ƙarya fi hadithika a zancenka fa huwa domin ku ita ƙarya yahwi bika za ta karkata ta sauka shine yahwi ta fada da kai firra za'ili ta jefa ka cikin kaskanci da rashin mutunci wa yub'idu anka al-ashab kuma zai nesanta abokai daga gare ka haka ne duk mutumin da yake makaryaci za ka ga abokai ba sa son shi sai idan su ma irin su daya injinsu su daya za su zauna amma kuma ko su din za ka samu wata rana da zai musu ƙaryar da za su zo su zazzage shi kuma haka bane yawwa Allah ya kyauta ashe makaryaci ba alheri tare da shi wa yubghidu fika alkhalqa kuma sannan zai sa maka kyama a cikin halitta ma'ana Allah subhanahu wataala wa in mutum ya zama mutum makaryaci ne to sai Allah ya sa halitta su ki shi shine yubghidu fika alkhalqa zai kiyantar da halitta fika dangane da kai fi sha'anika kenan ma'ana ya zama cewa mutane gaba ɗaya ba sa son ka wa yahdhara minka fi ta'amuli kuma halitta gaba ɗaya su wato tsorace ka wajen mu'amala daga an ce wane ne za a yi kullum mu'amala da shi kai wane dai ci ani dai ba zan shiga ba in dai da wane a ciki to kaga wannan ai ta isa musiba yawa sai sa haro wani misali da wasu malamai masu hankali suke bada misali da shi idan mutum ya saba ƙarya kullum makaryaci ne kullum makaryaci to wata rana ko ya tuba in ya tuba ya zo ya ce ya jama'a ni fa na tuba daga yau na daina ƙarya ina ga ya taba gaya mana wannan ko in ya ce na tuba ba zan sake ƙarya ba to a cikin mutane wani zai ce to akila wannan tuban shi ma ɗaya ne daga cikin ƙarerayin har yanzu dai duk laifin da mutum zai yi zai iya yin sa ya tuba amma ƙarya kafin mutane su yadda ka daina ta akwai wahala yawa saboda daga lokacin da idan dai ba sun ga to shi ma wani abu ne da yake da wahala a gane shi tunda harka ce ta zuciya za a tambaye ka abu sai idan an samu misali mutum da yawa sun zo sun ba da shaidar cewa eh abin da wani ya faɗa haka ne to daga ranar sai a fara shi aito yau ya fara faɗin abin da yake sauran mutane suke faɗi amma inda kai kaɗai ne zaka zo ka faɗi abu ko cewa kai na tuba bazan ƙara ba sai a ce to kila wannan ma ka faɗa ne kawai ba da gaske bane sai ran da muka ga Allah maduki ya tabbatar mana da abin da ka faɗa to Allah maduki ya tsare mu daga yin ƙarya ya ba mu damar duk lokacin da wani abu zai fita daga bakin mu ya zama gaskiya ce ba tare da tsoron wani abu ba na'am mana na'am jai ƙarya na'am ita ne ya eh na'am tayi ƙarya ita ce wannan da muka faɗa akwai wurare da malamai suka halatta abubuwa guda uku an halatta mutum yi ƙarya a ciki kamar lokacin yaƙi a yau da a faɗi wani abu sabanin abin da ke shine haƙiƙa saboda kafirai su ji su zaci wani abu sai mu kuma mu je mu wani abu daban wannan ta halatta da ƙaryar da mutum zai yi wato ga iyalinsa saboda maslahar a zauna tare eh sai musamman za ka samu irin wani agun mai mata biyu uku hudu haka yanzu haka daga gun wancan kake sai wallahi ba daga nan nake ba saboda kawai ya samu a zauna lafiya saboda wancan fitinar aure rubudin nan matsala ce babba yawa sai shari'a ta halatta masa ya iya irin waɗannan abubuwa da za a toshe kofar ba za a raba aure ba yau irin waɗannan malamai sun yi magana akan halaccin su akwai abin shi ko abin da ake ce ma tauriya ita ce mutum ya faɗi wani abu shi mai sauraron ka zai fahimci wani abu daban kai kuma abin da ke zuciyar ka wani abu ne daban shine annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa baya tauriya ai duk yakin da zai tafi tauriya yake yi banda yakin tabuka lokacin da za a tafi yakin tabuka ba ai tauriya ba tauriyar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam in za a fito yaki sai ce to za mu tafi wuri kaza kowa sai ya sa ran wani dan haka in munafikai sun zo dan su dauki labari su kaiwa kafirai to sun ji wuri kaza za a tafi sai su ranka ya da gudu sai su ga ya kafirai eh annabi sallallahu alaihi wasallam ai yau hagu zai bi ta wuri kaza zai bi ana fita bayan gari sai kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mu koma Madina yawa to wannan tauriya kenan yau haka nan ka faɗi dai wani abu wanda dan adam zai fahimci wani abu daban sai hankalinsa ya kwanta ya karbi cewa kaza ne a alhali kuma kai wani abun kake nufi daban irin wannan yana faruwa a gun mutane wannan malamai suna cewa kofa ce zuwa ga ƙarya ba ƙarya ba ce kuma mustahabbi ne ko kuma ana horon mutum ya rabu da ita in ya saba da ita to zai shiga babin ƙarya an fahimci wannan sai a inda aka ce a yi ɗin kamar gun yaƙi da sauransu ita ku taƙiyya abinda ake nufi da taƙiyya shine in an tambaye ka wani abu in kana tsoron za a kashe ka to ka ɓoye wannan abun ka bayyana wani abu daban ko a ce maka ka faɗi ƙarya akan addini ko kuma ka zagi Allah in ba haka ba za a kashe ka ka ce ka bar musulunci ka ce annabi ba manzo ba ne in ba haka ba ga bindiga an yi haka yanzu nan za a ɗana ma ita a harbe ka to shari'a ta halatta maka ka faɗi wannan maganar ta kafirci ɗin saboda a bar maka rayuwarka wannan ita ce taqiyya kuma taqiyyar ana yin ta ne ittiqa'an lil qatl ittiqa'an li izhaqi ruhika na'am ruhika kawai dan ka kiyaye kanka daga a cire ranka a kashe ka a raba ka da rayuwarka amma ba haka kawai kamar yadda shi'a suka dauki taqiyya ba a kowane lokaci kawai mutum ya boye aqidarsa wannan munafinci kenan ba sunansa taqiyya ba maganar mutuwa ita take sa taqiyya ba haka kawai tsakaninka da mutane wajen mu'amala ba na'am na. ko ka faɗi abu kaza ko aka shika eh na'am
idan ka faɗi gaskiya ko an kashe ka
na'am
kai mu koyi shahada
kina eh bakai laifi ba yawa bakai laifi ba amma in ka faɗi ƙaryar ta kafircin dan abarka a duniya wannan nassin qur'ani ne cewa baka da laifi ba fahimci wannan in ko ka dage kace duk abin da za a yi maka ai maka wanda aka shike ka da ka faɗi kaza wannan kuma ladanka zaka samu agun Allah sai gurgudan niyyarka in kai dan bajinta dan mutane su ce kuma kai bajinta to kuma nan wata matsala ce yawa na'am malam ne to malam ya riga ka zan jawo kanka ne ya hakuri insha Allah to dan ya hakuri mu gama da wanda ta shafi wannan din yawa wa alaikum assalam na'am gaskiya ne haka ne na'am rowar eh na'am ma kai ka tambaye shi kace amma kana so a baka na'am
muna ci wannan magana ma sai Allah ya kawo kaza da
ayyana na'am
kazan nan kai yau da kace kan wani wato
ta samu abinci
eh ba ta taba sai ta kirawo
ƴaƴanta na'am
kristo kaga abin da ya kamata ta yi kaga gashi nan dai kuna so ta ci amma ba ta dauka
ba ta ba
wannan wani abu ne wanda ya kamata ta yi ta yi kuma na kuma wannan
na'am
wannan duba ɗaya kuma ta gane cewa alkhairi wani abu
gaskiya ne
da haka sai ci shi ma ne ya fi tuna
shi har wato abin nasa ya kai ita rowar maimakon ya bada uzuri ya dan bubboye wani abu kurukuru kare ta yake
haka ne ai ya bayyana
shi na'am to Allah ya kyauta na'am eh to Allah ya kyauta na'am to malamin وعليكم السلام ورحمة الله الله أكبر إيه أم إن شاء الله ما قلناكم إن أكتي الله أكبر أنا نفهم ألا شيني ما في جرمة ذاتا وصفة أول أذات ألا ذاتي إن أنت ذاتي أنا نفهمي me ma'anar zati can baya na yawa haƙiƙar Allah maɗauki nan ce zatin abu haƙiƙa me zatin malam aminu shine wannan haƙiƙar da nuka tana tsakanin malam abdullahi da malam muhammadu ita ce haƙiƙar ka ko ba haka bane a karka wani suranta abu ko jiki ko wani abu yawwa kar a fahimci ko jiki ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala dai yana da haƙiƙa shine zatin sa bai nuna mana shi ba shi yasa ba dama mu ce jiki ko ba jiki ba Allah madaukaki haka ya bari yawwa to amma ya faɗa mana shine mafi girma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda ake nufi mafi girman nan mafi girma a zatin sa wato a haƙiƙanin yadda yake kuma mafi girma a siffofin sa yawwa shine ma'ana shi yasa ai Allah madaukaki da yake gaya mana huwa fawqal arshi yana saman al'arshi al'arshin nan Abdullahi ibn Mas'ud yake kwatanta mana ita yaya al'arshi take bambancin ta da al-kursi al-kursi Abdullahi ibn Abbas Sa'id ibn Jubair ya rawaito daga wurin sa da isnadi mai kyau ai sahihi cewa abinda ake nufi da kursi a al'adar mutane mu nan masu mutanen duniya in aka ce ga sarki zan bada misalin da duniya ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mutumin da yake mai sarauta ne gunne yake zama ana ce masa al-arshi ko arshul mulki yawa akwai abin da yake gaban sa da ake dora kafa din nan akai to nan shi ake ce masa kursi mafi yawan mun ji kursi wasu sai kujera ake nufi ba kujera ba kujerar ta kafa kawai inda sarki ke dora kafar sa to Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa tsakanin kursiyin Allah da al'arshin Allah girman su bambancin girman yace kamar ka dauki taro ne ka jefa shi a jeji taro fitika ko yanzu ake cewa ba duk da ita ma yanzu babu ka jefa a cikin falalan jeji katu zaka ganta ma yau to yace kwatankwacin haka ne don haka kenan in kaga in ka ji wannan abun yadda girman al'arshin ubangiji take da yadda mala'iku karfin yadda suke rike al'arshin ba dan Allah yana da bukata ya zauna ba yauwa kawai ya ga mana yana saman al'arshi ya yake ba mu sani ba yauwa amma al'arshin sa kawai ta mulki wanda da babu ita yana wani gurin ya halicce ta kaga saboda ita halitta ce to wannan kudu ba fa girmanta dan haka ashe kenan Allah madaukaki akbaru min kulli shay'in babu abin da yafi shi girma a zatin sa hakika da kuma akbaru min kulli shay'in a sifar sa da yadda yake wato sifofin sa da mu'amalolin sa da mutane wannan shine ma'ana to Allah ya samu dace wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.